أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى أعظم دورة أكان كرتم يومنا غوما شاترا غوتان منا لتنم غوما شاترا غوتان رمضان واندي كي دي a shekarar 1444 wanda yake daidai da takwas ga watan hudu goma cinko goma ga watan hudu. To an ce goma, an ce tara, wani zama dauka to goma ga watan hudu shi ma mai tara dan uwana ne dan ritaya. Goma ga watan hudu a miladiya 2023, kuma insha Allah ta'ala za mu dora kan karatunmu. Jiya dai in ba mu manta ba, mun kwana kan ƙarshen aya ta 7 cikin wannan sura mai albarka, suratul Isra'i. Yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 8. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa mana cikin abinda za mu karanta da abinda za mu bayaninsa. Ubangiji yake cewa fa ati na musul kitab. Aya ce ko ta soma daga farko? To suka ce aya ta biyu ne, mun kwanawa ta biyu sai mu fata shi akan suratul Isra'i kina farkon aya ko? To mu tashi din insha Allah. Muke cewa za mu tashi farkon sura suratul Isra'i. Jiya mun bayanin ta takaice, mun ce suratul Isra'i wato ita ce sura ta 17 a cikin jerin surorin mu in mun kirgo daga sama, amma a wajen sauka ita ce sura ta 50 cif a wajen sauka. Yawwa, sannan kuma tana tsakanin wato suratul Qasasi. Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ita bayan da aka saukar da suratul Sajada, wato sai aka saukar da Isra'i, sai kuma suratul Qasasi. Sannan tana da ayoyi wato guda 110 cif ko kuma 111 bisa sabanin malaman tafsiri. To shikenan, bismillah.
Subhanalladhi asra bi'awdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa barakna hawlahu linrihu min ayatina innahu as-sami'ul basir.
Ubangiji yace subhanalladhi asra bi'awdihi, sarki ya tabbata ga Ubangiji, allazi asra bi abdihi, wanda ya tafiya da bawan sa lailan da daddare, yayi tafiya da shi min al-masjid al-harami, daga masallaci mai alfurma shine masallacin Makka, ilal masjid al-aqsa, zuwa ga wato masallaci wanda yake mai tsarki shine masallacin Baitul Miqdisi. Allazi barakna hawlahu, Ubangiji yace wanda muka albarka wato a gefansa, wato da dan gitace da kuma wato koramai. Mun yi wannan tafiya da wannan bawan namu ne, inji Ubangiji, lunuriyahu min ayatina, domin mu nuna masa ayoyinmu wato na mamaki, mu nuna masa girman ikonmu da ayoyi wadanda suke wato cike da ababen mamaki. Innahu huwa sami'u, lalle shi Ubangiji as-sami'u, mai ji ne wato da ai maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam, al-basir, mai gani dai da irin wato aikin da yake aikatawa. Na'am.
Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alna hudan li bani Isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila.
Na'am. Ubangiji yace wa atayna Musa al-kitaba, mun ba mu annabi Musa alayhi salam al-kitaba, littafin at-taura, wa ja'alnahu, muka sanya shi at-taura din wato hudan li bani Isra'ila, shiriya, ko kuma shi annabi Musa shiriya ga yan bani Isra'ila. Allah ya takizo min duni wakila, domin wato kada su dauki wani a matsayin wakili wanda zan suna jibinta musu al'amuransu na rayuwa, wato koma bayana, inji Ubangiji. Wato Allah ya ce zuriyata man hamalna ma'anu,
zuriyata man hamalna ma'anu, innahu kana audan shakura.
Allah ya ce wato annabi Musa alaihi salam da ƴan bani Isra'ila suna daga cikin zuriyata man hamalna ma'anuhin, zuriyar wanda wato muka ɗauka tare da annabi Nuhu a cikin jirgi a lokacin da Allah ya niyyar sake ruwan tufani a duniya. Innahu kana abdan shakura, lalle shi annabi Musa alaihi salam bawa ne shakura mai yawan godewa Allah, ma'ana kasiru shukuri, yana yawan godiya gare mu hamidan fi jami'i ahwalihi, mai godiya ne cikin wato dukkan halayensa.
فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا.
وبنجي يتي وقضينا من يوحي إلى بني إسرائيل زواج أم بني إسرائيل في الكتاب أشكل التافين التوراة ما نام سوق الدواهي أشكل التافين التوراة. Allah ya gaya musu tun kafin abin ya faru. Allah ya ce musu la tufsidunna fil ardi, za ku yi barna wato a ƙasar Sham, za ku yi sako marrataini sau biyu, wala ta'alunna uluwan kabira, wato za ku yi girman kai, ku yi ɗaukaka, ku yi shishigi, ku yi zalunci, zalunci wanda yake mai girma, wato zai kai ga bayan sabansu zai kai ga har da wato kashe annabi. Allah ya kissanta musu mummunan aikin da za su aikata tun kafin lokacin yayi. Allah sai ya ce to
fa iza jaa awadu lahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'thin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana adam mafula
summa radadna lakum al-karata
alayhim wa amdarnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira.
Ubangiji yace fa iza jaa wa'du ulahuma, idan dan Allah can ya ba su labari yace la tufsiduna fil ard marataini, za ku yi barna a ban kasa sau biyu. Sai Allah ya ce to fa iza jaa wa'du ulahuma, idan alƙawarin barnar farkon yazo, wato ɗaya daga cikin barna guda biyu da Allah yace za su aikata. Allah ya ce barna alaikum ibadan lana, za mu aiko muku wato waɗansu bayi daga cikin bayinmu, ole ba'asin shadidin, masu tsananin ƙarfi, wato gwanayen yaƙi, gwanayen iya damƙa, faja su kilalar diyari, wato za su bi ku, wato su riƙa neman ku, wato hatsattsakin gidajenku don su kashe ku, su kuma ribace ku. Wa kana wa'adan maf'ula, wannan alƙawari Ubangiji ya yi, kuma alƙawarin Allah wato alƙawari ne tabbatacce. Wa adam maf'ulan, alƙawari ne wanda yake dole sai an aikata shi. Wa qala afsadu, wato afsadul ula bi qatal zakariya, sun yi barna na farko bayan sabansu sun kashe annabi zakariya. Fa ba su alaihim jalut, sai Ubangiji ya kuma su jaluta wa junudihi da rindansa. Fa qataluhum, wato suka kakkashe ƴan bani Isra'ila, suka yi musu kisan kiyashi. Wa sabbu auladuhum, suka ribace ƴaƴansu. Wa kharabu baitul miqdis, suka ma rushe wato tunda kafiri ne yaje ya rushe masallaci mai alfarma na Qudus din ba. Wato dama haka Allah madaukakin sarki yake yana ijewar lokacin wato wata barnar da barnar, haka Allah yake abin nan sa. Yanzu su abin da suka yi kaga sako ne da kuma wato zunzurutun kafirci, tunda sun kai ga har kashe annabin Allah. To da Allah kuma sai ya aiko kafiri, shi kuma ya zo ya musu wato mummunan ta'adi, ya kakkashe, sai da ya kusa ya kare su gaba daya, sai da ya kusa ya kare su, dan sawa ya aka tare masa duk mafuta da ƴan bani Isra'ila za su gudu. Aka dinga sare su, ana sare mazan su da matan su, aka ribace mata ay kananan yaran su da kananan matan su, aka ji aka mai da su wato bayi a can garin su. Saboda haka to Ubangiji dama ya gaya mu saboda barnar su da suka yi, idan Allah tunda ya ce musu za su yi barna sau biyu, to kuma Allah madaukakin sarki zai musu sakayya, munanan sakayya da bace musu dadi ba sau biyu tun a gidan duniya. Shi yasa Allah ya ce fa iza jaa wa'du ulahuma, idan lokacin barnar farkon ya zo, ba'athna alaihim ibadan lana, za mu aiko musu wasu bayinmu. Allah ya ce uli ba'asin shadidin, ma'abuta ƙarfi ne, sannan ma'abuta damƙa ne, gwanayen iya yaƙi ne. Allah ya ce fajasu kilalar diyari, sai sun neme su har cikin gidajensu, har cikin ɗakunan za su je suna ƙwaƙwalo suna kashe su. Allah ya ce wa kana wa'adan maf'ula, alƙawarin Allah ne wanda kuma Allah ya tabbatar da shi zai faru. Kuma da suka kashe annabi Zakariya, sai Allah ya aiko musu wato Jaluta da rundunarsa, wato suka zo suka kakkashe su, wato kuma har suka rusa ma wato ɗaki mai alfarma, wato masallacin Qudus. Malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan barna na farkon shine kashe annabi Zakariya, na biyu kuma shine kashe ɗansa annabi Yahaya. A waɗansu malaman tafsirin sun tafi cewa wannan barna na farkon shine wato saba aiki da littafin at-taura, saba aiki da wahayin da Ubangiji ya sauka musu a cikin littafin at-taura, sannan kuma da kashe annabi sha'ayau, wakila waɗansu malamai suka ce kashe annabi armaya, waɗannan duk annabawa ne wanda Allah ya aiko ƴan bani Isra'ila. Barna na biyu suka ce kashe annabi Zakariya, wato da kashe annabi Yahaya, da kuma niyyar kashe annabi Isa dan Maryama. To duk wannan yana daga cikin wato barnar da suka yi. Ubangiji ya aiko musu Jalut da Jarinduna, ai wato wanda Allah ya aiko musu da farko buktu na sardai, tunda ai Allah ya ce barnar biyu ne. Barnar farko nan su malaman tafsirin suka ce Allah ya aiko musu da buktu na sar, shi buktu na sar shine yazo ya karkashe su ya kusan kare su, sannan kuma ya riba ce yaran su matasan su da yaran su da mata, sannan kuma ya je ya rushe dakin Kudus. To da suka sake barna na biyu shine Allah ya aiko Jaluta, shi Jaluta shi kuma yazo shi ma ya musu katakasa ya rushe dakin Kudus din da suka sake ginawa ya karkashe su. To shine sai Ubangiji daga baya aiko Daluta wanda kuma shi ya kashe Jaluta din, wato amma bayan tuba da suka yi kenan shine Allah kuma sai ya aiko musu Jaluta shine kuma ya je kashe wato Talut, kamar yadda kissa ta zo cikin suratul Baqara. Waɗansu malaman tafsirin suka ce wa garkana buddatu mulki wato sab'ami atsana, wato yayi mulki shekara wato 600 700, amma shi amma Jaluta da rundunarsa ba su ne suka rushe dakin Kudus din ba, buktu na sam ne. Mun gane ko, aka ce su dai sun zo Baitul Miqdis saboda su yake su ne, saboda haka a wannan lokacin Jaluta din kenan shine wanda aka fita da alundunar Jaluta, akwai annabi Dauda a ciki, wanda annabi Dauda shine ya kashe Dauda kamar da ya kashe Jaluta, kamar Daluta ya kashe Jaluta, kamar da Alkur'ani ya gaya mana ko Allah ya ce wa katal Daudu Jaluta. Yawa, annabi Dauda yana cikin rundunar Talut, yana soja ne daga cikin sojojin yakin Talut, kuma shine Allah bai nasara ya kashe Jaluta a wannan yaki din, kamar da kissan ta zo a cikin suratul Baqara. Fa katala Allahu Jaluta ala yadi Dauda, Allah ya kashe Jaluta kafiri akan hannun annabi Dauda, kama takaddama wato kamar da wato tarihin al-Arabi a cikin suratul wato Baqara. Malam yake cewa Ubangiji sai yake cewa wato wa'annan mutanen idan sun zo fajasu kilalad diyari, za su kore musu har sai sun je sun buya cikin gidajensu, wato za su rika fito da su suna wato kakkashe su. To wannan saboda alƙawari Allah shi yasa ya ce wa kana wa'adan maf'ula, yawa alƙawari ne wanda Allah ya riga zartar da shi, kuma dole sai ya wakana. Summa radanna lakum al-karra, Allah ya ce sai muka saki shimfiɗa muku, muka saki ba ku dama, hankalinku ya dawo, dukiyarku ta dawo, kuka zo kuka sake tsara mulkinku a Kudus, kuka sake daular ku ta kafu wal galaba da rinjaye, mana ƙarfinku ya dawo, sannan kuka kuna da ƙarfi, kuna da ƙarfin tattalin arziki. Allah ya ce sai muka maimaita muku, sun maradadna da kuma karrata alaihim, muka sake ba ku dama bayan shekara 100, wato da wancan aikar da buktu na sarye musu, bayan shekara 100 sun farfado, arzikin su ya dawo, komai nasu ya dawo, wato ko kuma bisa sabanin malaman tafsiri bayan shekara 100 da kisan kiyashin da Jaluta ya muku, Allah ya ce wa amdarnakum bi amwalin, muka ba ku dukiya, muka ba ku dukiya wa banina da yaya kuka saki hayayyafa, waja'alnakum aktsara nafiran, sai muka sanya kuma a tsakanin nan kun fi kowace zuriya yawan wato jama'a, yawan wato daular ku ta zama babbar daula, duk inda kuka tinkara da yaki za ku ci nasara, kuka tara kayan fada, kuka tara dukiya, kuka tara sojoji da kuke ji da su, saboda haka sai kuka zama ku ne aktsara nafiran, wato kuka fi kowa zuriya da dangi. Wa kulna sai muka ce muku in ahsantum ahsantum li anfusikum,
in ahsantum ahsantum li anfusikum,
na'am,
wa in asatum falaha,
na'am,
wa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala maratin wa litabiru ma'lau tatbira,
na'am. To kullun dai muna kara jinjina wa alqur'ani ne, babu wanda ya gagara a gaban sa, babu wanda ya gagara, wannan nuna cewa mu'jiza ce ne alqur'ani, da ubangiji ya bamu kana kallo amma kuma sai kaga ba za ka iya fada daidai ba wani lokacin wannan mu'jiza sa ne yawa mu'jiza sa ne wato babu wanda ya gagara a gaban sa da yake magana ne da ubangiji magana ne wanda yake wato ba a hada ta da kowace irin magana ubangiji yace in asantum asantum li anfusikum ubangiji yana magana da ƴan bani Isra'ila yace in kun gyara ku kawo kanku wancan laifi da kuka yi na kashe annabawan Allah ga sakamakon da ya biyo baya yanzu kuma Allah ya dawo muku da daula ku shi yasa Allah ya ce sun maradarna lakum karata alaihim sai muka sake farfado da su muka dawo musu da daular su da rinjayen su bayan tsawon shekara 100 da kisan kiyashin da jaluta ya musu Allah ya ba su dukiya Allah ya ce wa amdarnakum bi amwalin wa banina muka yi muku kari wato akan yadda ma muka ba ku da dukiya da kuma wato yaya waja'alnakum aktharan nafiran muka sanya ku kowa yawan zuriya yawan ashira in an ce zuriyar ƴan bani Isra'ila duk a yankin sun kowa wato yawa Allah sai ya ce sai muka ce muku kun dai ga abin da ya faru a baya to in asantum in kun kyautata hanyar yi wa da Allah da'a kuka rike littafin at-taura hannu biyu kuka bi Allah kuka bi annabin da Allah ya aiko muku Allah ya ce asantum na fusu kun kyautata wa kawo kanku ai kowa ya jawo ruwa wato shi ruwa zai doka ko tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa yake doka li'anna thawabahu laha domin aikin da kuka yi mai kyau ladan za a ba wannan ran da ta yi aikin ne Allah sai ya ce wa in asatu amma in kuka munana kuka kiji Allah ya ce falaha to sakamakon mummunan aikin ku falaha shi ma dai fali anfusikum zai koma kanku mun gane ko domin ubangiji ya ce ina hasantu in kun kyautata to fali anfusikum hasantu li anfusikum kun kyautata wa kanku yawa amma wato yake cewa wa in asatum in kun munana kenan asa'atum li anfusikum nan ma kenan kun munana wa kawo kun shine ma'anar falahadin fa iza jaa wa'dul akhira Allah yace idan wato lokacin lahira yazo wadansu malaman suka ce ba lahira yake nufi ba lokaci na biyun ai tunda Allah yace waye dama latufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan kasa sau biyu sai yace fa iza jaa wa'du ulahuma idan lokacin barnar farkon yazo ba'adna alaikum ibadallana kulli ba'sin shadidin za mu aika muku bayin mu wanda suke da tsanani wato fajalu kilalar diyari za su zo su neme su har gidajen su kakkashe su to wannan ya waƙen ya faru Allah ya aika jaluta ya musu kisan kiyashi to sai yace wato sai yake cewa fa iza jaa wa'dul akhirati idan kuma alƙawari na biyun shine na ƙarshen kenan saboda ai biyu yace wato ba kamar yadda suka ce gidan lahira ake nufi ba fa iza jaa wa'dul akhira idan alƙawari na ƙarshen yazo shine wato suka sake munana aiki ko an ce wancan na fara anan suka kashe annabi Zakariya wannan na biyu anan suka kashe annabi Yahaya wadansu malaman suka ce wancan na farko sun kashe annabi Irmiya da annabi Sha'aya a wannan na biyun suka kashe annabi Yahaya da annabi Zakariya mun gane ko yawa kenan ashe in barna ta biyun ta zo Allah ya ce ba'athnahu wato za mu aika musu irin sakamakon abin da suka yi din wato liyasu'u wujuhakum ko dan babu ibadallana na farko ne mai ibadallana ko wa in asatum falaha fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum ba ka rato yake ba na'am
dai ka ce ba asna
ba wa dai a tafsiri ne Allah ya ce liyasu'u wujuhakum Allah zai sake mayar muku da waccan azaba ne domin ya bakanta muku fuskokinku shine a bakanta muku ta hanyar kisa da riba cewa wato saboda me a bakanta muku saboda yadda kuka bayyana sako kashi na biyu dama alƙawari Allah ya da ku inda kun tuba kun gyara shikenan shi yasa yace ina hasantum in kun gyara a hasantum li anfusikum ina ko in kun gyara wa kawo kunku wa in asatum in kuka munana falaha to shi ma dai sakamakon kanku zai koma kaga da sai su gyara kenan to amma sai suka wato sai suka toshe kunnuwansu suka koma suka sake barna ta biyu shine ubangiji yake cewa wato waliyar kulul masjida za su shiga baitul miqdisi wato siyake ku kama da kalubu awwal mara kamar yadda suka shiga ma'ana za su shiga har alƙariyar kudusin siyake ku shine kuma yakin bukti nasar da yazo wato ya ci su da mummunan yaki ya kakkashe su Allah ya ce waliyutabbiru ma alau tatbira wato zai halakar da ku wato zai yi rinjaye akan ku shine ma alau zai rinjaye ku tatbiran wato rinjaye mai yawa ma'ana zai kashe ku kisa wanda yake mai yawa
Allah ya dauke ku
Ase rabbukumu an yarhamakum wa in utum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira
Na'am Ubangiji yace wato asarabukum amma to kaga shine Ubangiji ya ko musu bukti nasar sai kashe musu mutane dubbai ya ribace musu zuriya su gaba daya ya kuma rushe dakin kudusin in an ce wancan na farko Jaluta bai rushe dakin kudus ba to yanzu shi bukti nasar da yazo ya rushe dakin kudus sun gaisa tana da tsawo ne zai ta sanya mana lokacin gaba da yawa shi yasa ta matsalake ta ubangiji ya ce asarabukum da sannu ubangijinku an yarhamukum zai tausaya muku amma da sharadin in ku koma zuwa ga Allah in ku koma kuka fake kuka tuba ku fake ga Allah kuka tuba to asarabukum an yarhamukum da sannu ubangijinku zai tausaya muku amma wa yan uttun in kuka koma kan saban Allah udna mu ma sai mu koma kan azabtar da ku wannan shine alƙawarin da ubangiji ya dace in uttun udna in kuka koma kan saban Allah udna sai mu koma kan azabtar da ku Allah rahman ina jin wani lokacin an je gure ko ruwa ana wannan addu'a da me surunta
a ga gure kuka san fasarar da
wa yan uttun udna in kun koma sai mu koma ni ina ganin a fahimta ta ce fa zan gaya maka ban sani ba ko Allah rama kafin ko akwai hikima wajen akwai abin da aka gano ne sirru wajen karanta ta a ce wayan kotun udna kafa kaza
a tana ba dan takun rogon ruwa
akwai sirru ne in yi uwa ne ba fa nan wayan kotun udna ba fa na ko to da ana faɗa hin sai to ai mummuniyar addu'a ake yi kenan domin Allah cewa ya yan bani Isra'ila wayan kotun udna in kuka koma da sabo udna he mu koma muku da wannan sakamakon mummunan amma in kun yi hakuri asarabukum an yarhamakum in kuka koma ga gurin ubangiji kuka fake kuka kama littafin a taura hannu biyu kuka ci gaba da aiki da shi kuka bar sako kuka bar shishigi akan annabawan Allah da manzannin Allah ubangiji ya kusata ya ji kanku ya tausaya muku tunda ai kaga wancan na farin da abin ya same su Allah ya ce aka tausaya musu aka mayar musu zira Allah ya ce wa amdadna alaihim ko yawa bi amwalikum wa banina muka mayar muku dukiyar ku da kuma yaya an ba su shekara 100 sai da suka farfado suka kuma wani wannan girman kai to shine sai Allah ya ce to yanzu ma bayan mu muku wannan karra na biyu din wa in utum in kuka sake udna sai mu sake muku yawa shine wato sai mu sake muku shine udna ilal ubati sai mu koma muku to amma wancan aya ma mu koma kan wancan addu'a har yanzu wa in yu fadin
in yu fadin ne
in yu fa ta ya fatin in mun yi rangwame a wata jama'a azab la ya fatin zamu azaba a wata ita ma ta raje ai ita ba ta raje ai ba kan nan manta ne yasa ne dawo da wurin kanta in yu fa an taifatin in har mun yi rangwame a wata jama'a nu'azzib taifatan zamu yi azaba a wata mu kuma gaba da mun jero kwaron ayran goma muke so gaba da ba ma so azabtar da kowa so muke ayran goma ina ganin
in yi wurin ake ja
to shi yasa nake tambayan sirrin wani lokacin an fado wani bakin sai ka ji akwai wani sirru wanda aka sani ko yawa to shikenan dade abin shiga mana larama in babu sai mu daina me sai mu ta karanta alamar sharamu ko ubangiji ya ce asarabukum ya kusata ubangijinku an yarhamakum ya tausaya muku wa in kuntum udna in kun koma da sabo udna sai mu koma muku da azaba wa kad adu malaman tafsiri suka ce sun sace kuma komawa da kuma sai koman Allah kuma ya koma musu domin sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa saboda haka su ma sai Allah ya sallada musu manzon Allah din a kan su aka kashe Banu Qurayza aka kori Banu Nadir aka buga musu jizya kuma saboda haka Allah ne alƙawari duk sanda aka samu daula ta musulunci Yahudawa suka yi mata rashin biyayya Allah kuma zai bata nasara akan su Allah ya ce waje Allah jahannama lil kafirin hasira kuma waɗannan mutanen mun sanya wuta jahannama ta zama musu tabulma da za su sauna za su sauka kayanta shine wato ma basan wasu jinan za ta zama musu wato kurkuku gurin ajiye su inna hadzal qur'ana
hadi lil lati hiya aqwam wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira
ubangiji yace inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wannan alqur'ani yana shirowa zuwa ga hanya wadda take madaidaici shine a adalul tariqi kenan wa aswab hanya da tafi zama daidai to shi wannan alqur'ani yake shirwa wa basharul mu'minina kuma yana yi wa mu'mine ma albishir sune alladhina ya'maluna salihati wanda suka yi aiki mai kyau sharadin kullun imani sai an hada shi da aiki mai kyau Allah ya ce ana yi wa mu'mine albishir da suka yi imani da Allah da manzo suka yi imani da alqur'ani sannan kuma alladhina ya'maluna salihati wanda suka yi aiki mai kyau cewa anna lahum ajran kabira suna da lada mai girma a wajen Allah shine gidan aljanna
na'am wa annalladhina la yu'minuna bil akhirati atarna lahum adhaban alima
ubangiji yace wa annalladhina la yu'minuna bil akhirati amma wadanda ba su imani da lahira ba kam atadna lahum mun tana da musu a lahira din azaban alima azaba wato ki wato mai radadi ita ce azaba da wutar jahannama نعم
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
نعم
وكان الإنسان عجولا
نعم شيطان آدم وبنجي ويدعو الإنسان بالشر تان آدم ذاهب ولو كشن ينا يوى كان سمومونير الدعاء ينا يوى الأمة سمومونير الدعاء إذن يسام كدوا ya shiga wato cikin wani mummunan talauci ko ya shiga cikin wata mummuniyar rashin lafiya ko ya haddo wata jarrabawa sai ya yi wa kansa mummuniyar addu'a mun gane ko shine yayi addu'a maimakon du'a ahu bil khairi yayi wa kansa addu'a ta alkhairi sai kaga yana yi wa kansa mummuniyar addu'a madane suna irin wannan shikan bakin wa kansu kuma hatsarin irin wannan wani lokacin zaka yi magana baka san a gaba da kake yin ta ba idan kai a wata gaba da Allah yake yi wa bayinsa baiwa da amsa musu addu'a sai ga kayo kanka munin addu'a shi yasa da kanka da dukiyarka da ƴaƴanka ba su kana musu munin addu'a saboda akwai wani lokaci haka kurin ubangiji sai ya yi wa bayinsa baiwa da amsa musu addu'a hatta kafirai a gidan duniya sai Allah amsa musu addu'a in suna neman wani abu saboda haka shi yasa ake so kullum in mutum zai faɗi magana to ya faɗi alheri a bakinsa alheri ya fito a bakinsa amma kada mutum ya saba furta sharri domin wata rana zai furta wa kansa ko iyalansa ko mai zo gabar Allah madaukakin sarki yayi masa baiwa da zai amsa masa to in ya amsa masa sai kaga wato kaikayya kuma kan mashaikiya kenan shine ubangiji yake cewa wa yadul insanu bisharri du'aahu bil khairi sau da yawa mutum yakan yi wa kansa mummuniyar addu'a ka du'a'ihi lahu bil khair kamar da yake yau kansa kikkiawar addu'a wa kana al insanu lalle shi kan jinsin dan adam ajulan mutun ne wato mai gaggawar addu'a a kansa wato bayya tsayawa wani lokacin yayin nazari yayin tunani kwatsam zai fadi magana shine ajul din kenan na'am
waja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl waja'alna ayata an-nahari usratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adad as-sinina wal hisab wa kulla shay'in farsalnahu tafsila
ubangiji yace waja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn mun halicci dare wato da rana ayoyi ne guda biyu mun sanya su ayoyi ne guda biyu ma'ana alamomi ne wato suke nuna girman ikon mu inji ubangiji wa bahiru hikimatihi suke nuna kuma wato bayyana hikimomi na ubangiji subhanahu wataala haifu ja'alnahuma alama nawilin wahidin domin Allah ya sa su wato suna tafiya akan wato kadar ko guda daya yanqusu hadha wani lokacin sai kaga wato daren yayi nisa ranan kuma tace gajeriya kamar lokacin sanyi wani lokacin kuma sai kaga ranar ce doguwa wato daren kuma wanda yake gajeri misali kamar wato cikin damana za ka ga yinin yafi yawa yafi daren da ka kwanta sai kaga nan da nan garin ya waye to amma lokacin dari kuma sai ka kwanta kai ta bacci ka tashi ka ta bacci gari bai waye ba amma rana da gari ya waye sai kaga nan da nan wato ranar ta tafi saboda haka Allah ya ce fa ba hona ayatul layli sai muka shafe ayan dare ai wato khalaqnahu ala hazi hala muka halici dare akan wato halinsa walaysa almuradu annahu kana mudhi'an summa muhidahu ba wai Allah yana nufin wai da daren shi ma na da haske kamar rana bane sai kuma aka shafi haskensa a hakika cikin wayannan maganganu akwai hikima da malaman tafsiri suka fitar aka ce hikima na farko wato ubangiji ya halici dare da rana wato azatin su dare da rana dare da kuma yini haka Allah halice su wannan yana nuna wato malam yake cewa wahiya dilalatu ala bahir qudrat sani'ihi ma yana nuna wato bayyanar hikimar mai halittar wayannan girman ikonsa da bayyanar ikonsa jalla wa ala hikima na biyu Allah ya halice su sannan kuma sai ya zama sai ubangiji ya sanya dare shi ko mai duhu rana ita kuma sai aka sanya ta wato mai haske aka ce ko yace wato kalakal wa hikimatuhu kaunil layl kalaka khuliqa muzliman wan nahara khuliqa mudhi'an rana kuma an halice ta tana da haske wa hiya litaskunu fil layl dan ku samu hutu a cikin dare walitabta gumi fadalihi fi nahari da rana kuma ku fita neman abinci wannan shine abin da shi mai sawu ya kawo to amma Imam al-Qurtubi ya kawo wato wasu hadisai da ubangiji subhanahu wataala wato ya bayyana hikimarsa wato wajen halittan dare da rana
kullun sanin ko mata tana ba ko fazalna laila wa naharati ko
yawa yake cewa an karbo hadisi daga Abdullah bin Abbas cewa Annabi sallam lama abrama Allah khalqahu yayin da ubangiji ya kyautata halittarsa falam yabqa min khalqihi ghayru adam lokacin Annabi sallam ne yake fada yake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kyautata halittarsa a lokacin wato an halici Annabi Adam alayhi salam to sai bayan Allah ya halici komi kafin ya halici Annabi Adam din amma ya halici kuma komi duk abin da zai halita na duniya ya halita gaba daya sauran halitar Annabi Adam ne shi kadai sai Allah ya halici rana daga hasken al'arshin sa sannan ya halici wata wato shi ma daga hasken al'arshin sa sai ya zama da wata da ranan wato duk hasken su iri ɗaya ne sai suka zama wato shamsai ne duka rana ne guda biyu mun gane ko yawa yake cewa fa amma ma kana fi sabiq ilmi Allah ta'ala amma saboda abin da ya riga ya a cikin ilimin Allah cewa an yada a shamsan zai bar wannan a matsayin rana fa kalaqaha misl ad-dunya ma baina mashariqi wa magharibiya sai aka yi rana din girmanta misalin duniya ne wato daga mafudar ranarta zuwa mafadar ranarta wa amma makana fi ilmi Allah an yakalqa haqamara ita kuma ɗaya ranar tunda Allah ya niya zai halice ta a matsayin wata ne wato sai ya halice ta duna shamsi fil izami bata kai ranar girma ba walakin inna ma yara sigar huma min shiddati irtifai sama'i duk da cewa ana kallon watan yi da yake karami amma saboda tsananin wato nisan tsakanin sama da ƙasa ne sannan wabu'udaha min al-ard da kuma nisan tsakanin wata din da ƙasa shi yasa ake ganin watan ƙarami amma dai duk da haka girman watan bai kai wato girman rana ba a wajen halitta malam yace manzon Allah sai yace falau tarakallahu shamsa wal qamara da Allah ya bar rana da wata da ya halicce su da hasken su kama kalaka huma lam yu'raf al-laylu min an-nahari da ba gane dare da rana ba wala kana al-ajiru yadri ila mata ya amalu shi dan kodago da kasa shi zai yi aiki na wuni ba zai gane yaushe ne wunin ba ba zai gane yaushe ne wuni yanzu la'asar tayi ya kamata ya tashi ba tunda ai an sa ranar da wata duk hasken su daya dai kenan wala sa'imu ila mata yasumu haka na mai azumi bai san yaushe zai fara azumi zuwa wata kuma zai sha ruwa ba wala almar'atu kaifa ta'tadu mata ba ta gane lokacin iddarta ba wala tudra awqatu salati ba zama a fahimci lokacin sallah ba wal hajji ko lokacin aikin hajji wala tahillu diyun a lokacin in muka yi alƙawarin bashi da kai sati daya ko kwana uku ko wata ba za ka gane kirgen lokacin saukar biyan bashin ba wallahi ne yabzuruna ba za mu gane lokacin shuka ba wai zaruna ko kuma to lokacin da za a yi da she ba wala mata yaskununa liraha lirahatul abdan mutum ba zai san yanzu dare yayi ya kamata in tashi aikin nan je kuma in huta ba saboda haka wa ka anna allaha nazara ila ibadihi mala yace manzon Allah sai yace kamar ubangiji yana dubi ne zuwa ga bayinsa wa huwa arhamu bihim Allah yana jin tausayin bayinsa sama da su yadda suke jin tausayin kansu fa arsala jibrilu sai Allah ya koma malaika jibrilu fa amara janahu ala wajhil kamari sai ya bigi da daga fakafikinsa ya bigi fuskar wata sau uku wa huwa yawma idhin shamsun a lokacin watan yana da haske kamar na rana fata masa anhu bau take hasken watan sai ya disha shi sai ya zama wa baqiya fihi nuru haske ne kurin shi yasa zaka iya bude idanunka kalli cikin wata kuma ba zaka iya bude idanunka kalli rana ba dan shi yanzu wata ba shi da haske haskensa an buce shi yanzu a nuri yake da shi haske mai sanyi amma rana da take da ita haske nata addau ne ita haskenta kamar na wuta ne shi yasa ba zaka iya kallon wato cikin ta ba a lokacin da ta hudo saboda haka sai ya shafe hasken wata sai ya bar annurin sa wato shi yasa ubangiji yake cewa waja'alna al-layla wan-nahara ayataini ai mun sanya dare da rana wato ayoyi ne guda biyu sai yasa sai yace fa mahauna ayata al-layli ko ubangiji yace wato waja'alna al-layla wan-nahara mun sanya dare wan-nahara da rana ayataini wato ayo guda biyu ne dalatani ala qudratina wanda suke nuni zuwa kudurin mu fa mahauna ayata al-layli sai muka shafe ayan dare ma'ana da masna nura habi zulami sai muka shafe hasken wata daren nan wato da duhu litaskunu fi dan kunsu wato ku huta a cikin dare waja'alna ayatan nahara sai muka sanya ayar rana kuma mubsiratan wato ta fito da haske shine mubsira shine wato mubsiran fiha bidawi ana kallanta da haske Allah ya ce mun yi haka ne mun bar rana da haske litaftagu min fadli litaftagu fadlan min rabbikum domin ku je ku nemi arziki daga wajen ubangijinku walita'lamu adada sinina wal hisab domin ku gane kididdigen wato shekarunku za ku iya lissafa shekaru wal hisaba za ku iya lissafa wato lokaci yawa za ka gane safiya rana la'asar kwana daya kwana biyu sati wata shekara duk za ku iya ganewa Allah ya ce wa kulli shay'in kowane abu da yake buƙatar mai muku bayani fassallahu tafsila muku bayanin sa wato dalla dalla
wa kulli insani nalzamnahu dha'irahu fi 'unqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura
ikra
kitabaka kafi bi nawzika al-yawm alayka hasiba
ayan gaba ayan gaba
to mani hidare fa inna ma hasadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yudhillu alaiha wala ta'ziru wazratun wuzra ukhriya wa kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula
na'am ubangiji yake cewa wa kullu insani kowane mutum alzamnahu ta'irahu za mu lazamta masa takaddun ayyukansa shine amalahu wato aikin sa ya hamiluhu zai dauke shi fi unqihi a wuyansa aka ce kasa bi zikri li anna luzuma fi ashaddu domin a ce an daura maka a wuyanka ai shi yafi wato tsananin lazumtawa sama da a ce an baka hannunka a zaka iya sakewa amma sai Allah ya ce wato alzamnahu ta'irahu za mu daura masa a wuyansa dai da kenan wato ba zai iya cirewa ba kenan aka ce ma min mauludun yuradu illa wa fi ulqihi waraqatun maktubun fiha shaqiyun aw sa'idun an karbo hadisi daga mujahid yace duk yaron da aka haife shi duk dan da aka haife shi wato za a haife shi ne da takarda a wuyansa wanda aka rubuta dan wuta ne ko dan aljanna kowa yace to shi yake fassara wannan fadin ubangiji wa kullu insanin kowane mutum alzamnahu za mu lazamta masa da'irahu aikinsa ko takaddunsa ko makomarsa fi wani kishi a wuyansa
wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban, zamu fitar da littafi ranar alkiyama, wato wanda aka rubuta aikin sa yalqahu manshuran, wanda za a jefa masa, wato a ce masa ikra kitabaka, karanta littafinka, kafa bi nafsika yawma alayka hasiba, yau kai da kanka zaka yi hisabi a kanka. Malam yace malaman tafsiri sun fassara at-ta'ir din cewa al'amalu ake nufi aikin mutum, wato kullu insanin kowane mutum alzamnahu da'irahu, zamu lazumta masa aikin sa da yazo ya gabatar a gidan duniya fi yulki hawo yansa, ma'ana sakamakon aikin sa na duniya. Wannan haka wadansu malaman suka ce, wato wadansu malaman suka ce sumiyal amalu ta'ir, ana ambatan aiki ana ce masa ta'ir, ta'iran ko kace tsuntsu ko kace, saboda su larabawa wato yana daga cikin al'adar su da in sun yi niyya za su yi wani aiki sukan je su nemi sa'a a gurin tsuntsu, wato sukan je su duba tsuntsu, idza tara in ya furka sai su ga ina yayi, fa in tara mutayminan, in yayi gefen dama, qaddimu ala zalika al'am, sai je ce akwai alheri, wa arafu annahu khair, sai san wannan akwai alkhairi. Wannan haka suke a zamanin jahiliya. Sanan na biyu, wa in tara mutayasiran, idan kuma so ga tsuntsun yayi gefen hagu sai su bari, in tafiya ma za su yi sai su bari, sai tafiyar ba sa'a, za su sani cewa akwai shari, saboda tunda suna yawan yin neman sa'a ta hanyar tsuntsaye, wani lokacin tsuntsun za su kama, an san tafi da hijeji sai su sake shi, in yayi dama to sun san akwai alkhairi, in bulaguro za ka yi sai ka yi, in neman aure za ka fara sai ka fara, in wani gudi za ka je, in yaƙi za ku je, ma duk abin da za ku yi, in an je an yi wannan, in an ga abin yayi dama sai a ce to akwai sa'a, sai a yi, in kuma ya gefen hagun sai a ce to ba sa'a, sai a jira sai wani lokacin kuma. To da suke yawaita meme ta wannan, wato wannan harka na irin wannan tsa'ir din ya yi yawa a cikinsu, Allah ma sai ya mu'amalance su a cikin wannan magana da irin wannan kalmar da suka saba wato aiwatarwa a cikinsu na tsa'ir din. Kenan in ka ɗauki wannan fassara, kenan Ubangiji yana cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu, kowane mutum za mu lazumta masa aikinsa da zai yi, wanda yake amfani da tsuntsu wajen neman nasara ko kuma rashin nasara, ko ya gane nasara ko rashin nasara, shi uniki ya wuyansa. Mun gane ko? Yawwa. Suka ce wato Allah ya ambaci wuya a nan, wato li'annal unka imma mahallu zina, ko dai dama shi al'ada wuya ne, guri ne da ake bayyana ado wajen latiya masa abin ado, ko kuma wato wuri ne in ana so a rike ko mutum ko dabba irin rukan da ba zai iya yin komi ba, to a rike wuyansa. Ko dabba ce ka daure wuyanta, to ka gama rike mata gurin tasarrufinta. Shi yasa kullum Ubangiji yake fada, in za a jefa ƴan wuta a wuta, za a sanya musu maruruwa a wuya, za a yi musu kukumi, waja'alna fi anaqihim aglalan, za mu sanya kukumi a wuyayensu, za a daga hannunsa na dama a maida shi gefen wuyan hagu, a daga hannun hagun a maida shi gefen wuyan dama, a ja su baya kuma a daure su. To haka za a jefa kafiri a gidan wuta. Ubangiji yake cewa za mu lazumta masa aikinsa a wuyansa, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban, za mu fitar masa littafi ranar alkiyama, wato littafi wato yalqahu manshuran, za a jefo shi, za a jefo shi dan annasharu, wawwatsawa ne. Yawwa, yalqa ama watsawa ne. Wato waɗansu malaman tafsirin suka ce idan aka zare ran mutum a lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo, in ya fara jare ran mutum, har a wannan lokacin mala'ikun da Allah ya sa masa za su na kula da ayyukansa suna tare da shi, ba za su rabu da shi ba har sai an jawo ransa ya dawo makogaro, ta yadda yanzu kan ya riga ya zo gargara, kuma duk abin da ya yi kyakkyawa da abin da ya muna ya riga an riga an gama, to nan ne za su naɗe masa takaddun aikin nasa, sai su ɗaura masa a wuyansa. To sai Ubangiji ya ce, bayan da ya ce wa kullu insanin alzana ta yi rufi nuki, kowane mutum za mu ɗaura masa sakamakon aikinsa a wuyansa. Sai ya ce wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban, ran alkiyama kuma za mu fitar masa wani littafi, yalqahu manshuran, wanda za a jeho masa, sai a ce masa ikra kitabaka. Sai malaman suka ce lokacin da aka halicci mutum, Ubangiji ya rubuta masa duk abin da mutum zai aikata a rayuwarsa, duk an rubuta masa, sai aka je aka ajiye wannan takarda a gargashin al'arshin Ubangiji. Sannan da lokacin da aka kawo shi duniya, ya zo lokacin da ya balaga, Ubangiji kuma ya turo masa mala'iku guda biyu, a Raqibu da Atidu, wanda za su zo suna tafiya da shi duk inda ya kasance tsawon rayuwarsa da Allah yanka masa. Kuma duk abin da ya furta za su rubuta. Dan Allah ya ce ma yalfizu min qawlin ila ladayhi raqibun atid. Babu wani magana da za su furta, wato face akwai Raqibu da Atid wanda suke rubuta wato ayyuka, abin da mutum ya aikata. To idan suka gama rubutunsu, su wa'annan mala'ikun su ne za su nade takardun su daura masa a wuyansa. Wannan tafsiri da yake ranar lahira kuma sai a dauko waccan takardar da Ubangiji ya sa aka rubuta masa tun yana cikin mahaifiyarsa, da aka busa masa rai, wanda za a rubuta masa komai, aikin da duk zai yi a gidan duniya na alkhairi da sharri, duk za a rubuta masa da makomarsa. Sai a bashi waccan takardar, sai a ce to ga result da muka ajiye tun kafin mu turo ka duniya, inji Ubangiji, na aikin da zaka zo ka gudanar. Amma kada ka ce an zalunce ka, cire ta wuyanka, shine result din aikin da ka aikata a duniya da kanka, ka karanta. Shi yasa Allah zai ce masa, sai ya ce wani kuriji lahu yawmal qiyamati kitaban, za mu fitar da wani littafi ran alkiyama, shine wancan littafin da za a dauko a gindin al'arshin Allah. Yace kitaban yalqawu mashuran, za a jefo masa a ce hala guda biyu, karanta wannan wanda aka rubuta maka a duniya cikin ayyukanka, karanta wancan kuma wanda muka rubuta tun kafin ka zo duniya. Dan Allah ya ce zai karanta, zai gani wato kalma bayan kalma, harafi bayan harafi, dugo bayan dugo, komai ba abin da zai canza da abin da wancan Ubangiji ya rubuta masa, da kuma abin da kuma ya zo ya aikata a gidan duniya. Saboda haka zai ga abin da yayi, ga abin da aka yi kafin ya zo duniya, da kuma abin da ya zo duniya kuma yake aikatawa. Saboda haka Allah zai ce masa ikira kitabaka, karanta littafinka wanda mu muka baka, sannan ka karanta littafinka da mala'iku suka rubuta maka abin da ka gudanar a gidan duniya. A yau kafa bi nafsikal yawma alayka hasiban, kai da kanka zaka yi kanka hisabi, domin a wancan littafin akwai makomarsa. Akwai makomarsa, ga ayyukan da yayi, ga ayyukan da yayi, ga ayyukan da yayi, sannan kuma ga makomarsa a wancan littafin da aka rubuta masa tun kafin ya zo duniya. To yanzu da ya zo nan kuma ga aikin da yayi, shi da kansa zai fitar da sakamakon kansa. Menene sakamakon? Mai kyau ne, aljanna ne, ko kuma wato sakamakon wuta ne? Shi yasa sai Allah ya ce wato za a ce masa karanta littafin ka yau, wato kafa bina sukal yawma alayka hasiban, yau kai da kanka zaka yi kanka hisabi. Manita da wanda duk ya shiryu ya yi aiki mai kyau a gidan duniya, Allah ya ce fa inna ma yatadil nafsi, to wannan shiryuwar amfaninta kansa za ta koma. Li anna sawaba itida'ihi lahu, domin sakamakon shiryuwarsa da aikinsa mai kyau nasa ne. Wa man dalla, duk wanda ya bata ya zabi wato rayuwa ta bata, ya bijire wa umarnin Allah da manzansa, Allah ya ce fa inna ma yadullu alaiha, sakamakon batansa kansa zai koma, ba zai cuci kowa ba. Wala taziru waziratun wizra ukra, kar wai kaga dan kana saba wa Allah, kamar wai wani kake cuta, wai wani kake cuta, to kanka kake cuta. Allah ya ce domin wala taziru waziratun wizra ukra, re wazira mai zunubi, bata wato re wadda take wato mai zunubi, bata daukan nauyin wata re mai zunubi. Saboda haka duk abin da mutum ya aikata a kansa ne, babu wani, sai dai idan kai ka sunnanta saban Allah. To yanzu kuma ashe zunubin ka da za a baka na kamashin sunnantawarka ne, yawa kamar da ka sunnanta aikin alkhairi za a baka kamashin wannan na sunnantawarka ne, amma wanda yaje yayi shi ma dole za a rubuta masa nasa, in alkhairi yayi za a rubuta masa, in aikin sharri yayi ma za a rubuta masa. Yasa Allah ya ce wato wa ma kunna mu'azzibina, ba mu kasance ranar lahira za mu yi mutum azaba ba, hatta na asa rasula, sai mun aiko manzo ya zo ya yi masa bayani. Idan ya zo ya masa bayani ya bijire ya kafirce, to nan kan kuma akwai hujja wato da za a yi masa azaba. Na'am.
Wa iza aradna an nuhlika qaryata na marna mutrafiha fa fasaqu biha fa haka layal qawlu wa dammarna tadmira.
Ubangiji ya ce wato wa iza aradna an nuhlika qaryatan, in mun yi niyyar halakar da alqarya, amarna mutrafiha, sai mu umurci manya-manyan cikinta, shugabanninta da masu arzikinta da masu fada a cikinta, wato sai mu umurce su wa fasaqu fiha sai su ta fasikanci wato su fita a hanyar Allah saboda haka in sun fita a cikin umurnin mu Allah ya ce fa haqa alaihal qawl to yanzu kalmar mu ta azaba sai ta tabbata a wannan alkariya fa damanna hata da miran sai mu halakar da ita wato halakarwa ma'ana wato sai mu rusa ta gaba daya an ambaci ana cewa alkariya alkariya ana nufin mutanen alkariya din ne na'am
wa kama halakana min alquruni min ba'dinu wa kabe bi rabbika bi zunubi ibadi khabiran basira
ubangiji yace wa kama halakana min qurunin sau da yawa mun halakar da min qurunin tsare ku jama'a jama'a da suka zo wato wato jama'ar annabawan baya min ba'dinu him bayan wato annabi nuhu alaihi salam ubangiji yace wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadi khabiran basira ubangijin ka ya isa khabiran mai bada labari basiran mai kallo bi zunubi ibadi da bayin wato zanuban da bayin su suke duk abinda mutum ya aikata ba zai fita wato a cikin kallon ubangiji ba ba zai fita a cikin ilimin Allah ba ba mutumin da zai koya a wani guri ya aikata aiki na alkhairi ko ya aikata aiki na shari face akan idanun Allah domin abinda yake boye da abinda yake bayyana a wajen Allah duk ɗaya ne a duk ɗaya ne gan dan adam ne abinda yake boye a gurin ka yake boyayye na bayyana shi kake sani amma a wajen Allah da boyewa da kuma wato bayyanawa duk ɗaya ne na'am
man kana yuridu al-ajlata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura
ubangiji yace man kana yuridu al-ajla duk wanda yake neman dadin duniya yake son magagauciya ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai mu bashi duniyar amma shi ma nasha'u sai abinda muka ga dama ji ubangiji kenan idan mutun duniyar ma yake so ba wai kurin Allah zai bashi ita bane saboda Allah baya san duniya a'a nan ma Allah zai ba mutun ne gurgurun abinda Allah din ya so Allah ya ce ajjalna lahu sai mu gaggauta masa makara yuridul ajila duk wanda yake son magagauciya ita ce a bashi iya raban sa a duniya Allah ya ce ajjalna lahu sai mu bashi raban nasa a duniya din za mu bayar ma na sha'u iya yawan abinda muka ga dama kuma liman nuridu shi ma ga wanda muka ga dama sai ga wani yana bin Allah din a gidan duniya amma shi ga Allah ya masa wadata yana bin Allah din Allah ya masa wadata kamar yadda za ka ga yadda Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Sulaiman aka bashi mulki aka bashi dukiya mun gane ko irin mulkin ma da wato ya roƙa ya ce Allah ya bashi mulki irin mulkin da ba zai ba wani a cikin wato talakai ba bayan sa kuma Allah ya amsa masa ya bashi irin mulkin da ba za a ba kowa ba a ce ka mallaki aljanu ka mallaki iskoki ka mallaki komi to kaga sannan kuma Allah ya bashi dukiya aljanu nan za su ga cikin ruwa su fita masa zinare su fita masa komi to kaga gashi kuma annabin Allah ne kuma manzo ne to wani lokacin kuma za ka ga wanda yafi kowa ma matsayin shi kuma Allah ta'ala shi kuma ya jarrabe shi da babu annabi sallallahu alaihi wasallam tunda za ka ga lokacin har sai an ji an yi bashin abinci a ci a gidansa an ce lokacin da ya rasu ma hatta a sulkensa ma yana gurin jingina inda aka karbo abinci aka ci a gidansa saboda mi saboda duniyar ba komai bace a wajen Allah to ba komai bace a wajen Allah kullum malamai suna cewa wato gafalalle shine yake ganin wato soyayyar Allah ko kiyayyar Allah shine Allah ya baka dukiya ko kuma ya hana ka dukiya to wannan ita ce gafala mutum ya ga kamar Allah bai ya san sa ne shi sai ya shi talaka ya yi shi mai karamin karfi ya yi shi a cikin wahala to wannan ita ce gafala to domin ma'aunin arziki da talauci ba shine soyayyar Allah ko kuma rashin ta ba bil hasali ma Allah in yana son ka ne sai ya baka arzikin dan kadan domin ya zama in an je binciken ayi maka binciken dan kadan amma ma in an tara maka to dole kuma binciken ka zai yawa wai Abdullahi bin Umar yake cewa tunda sai na Umar ya rasu bai yi mafarkin sa ba har sai bayan shekara 10 da ya mafarkin sa yace ba wannan ta neman in ganka ban ganka ba ya ganshi kuma ya fito gumi jirgib a jikin sa kayan sa duwa gumi yana ta diga shine yake ce masa tunda na rasu wato saboda abinda Allah ya bani wato jarraba na mulki Allah yake tambaya na duk da ana ganin irin mulkin sayyidina Umar yana ɗaya daga cikin mulkin in dai ba annabawa babu wanda ya tsaye da adalci wato a bayan kasa cikin al'umma irin mulkin sa to amma yadda Allah ya tambaye shi yayi jagoranci mutanansa yace bai fito a gaban Allah ba sai da aka shekara 10 cur ana tambayen sa yace sai yanzu nayi free wato na fito amma duk dai so karantar da mutane ake wato halin alkiyama halin alkiyama hali ne wanda yake na tashin hankali ya kamata a ce mutum a duniyan nan zai nemi saukin can din wajen gyara aiki da kuma neman wato rangwame a wajen Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji yake cewa a mai ne ka karanta su majana lahu
man gane ruwan ajila ta
Ubangiji yake cewa duk wanda yake neman magagauciya tace duniya aljana lahu fi azamu bashi duniyar ma na sha'u dan bashi iya abin da mu ga dama shi malliman nuridu ga wanda shi ma muka ga wato damar mu bashi saboda sai kaga baka bin Allah kuma Allah ya hada ka da talaucin har yanzu wani kuma yana bin Allah kuma Allah ya hada ya talaucin yau ko kuma ga baka bin Allah Allah ya yalwata maka mai bin Allah ma Allah ya yalwata masa du'agun Allah wannan ba wani abu bane rahmaniya ce a duniya Allah zai ba kowa ma Ubangiji ya ce su maja'alna lahu jahannama amma bayan an koma lahira kuma za mu sanya masa a shi wannan mai neman duniyar kadai za mu sanya masa wutar jahannama yaslaha zai shige ta mazamuman madahura mazamuman yana abin zargi madahuran yana abin jefewa gaban wato rahamar manje Ubangiji mana rada lafiya
mana rada la kirata wa sa'ilaha sa'aha huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura
Ubangiji yake cewa a karatun mu na bayan man kana yuridul ajilata wanda yake neman dadi magaggauci shine jin dadin duniya ya biye jin dadin duniya ya saba wa Allah Allah ya ce ajalla lahu fiha ma na sha'u za mu gaggauta mu bashi iya daban da za mu bashi a gidan duniya din sannan wato za mu bayar liman nurudu ga wanda muke so summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sannan mu mai da shi wutar jahannama ya zauna a wutar jahannama yana abin zargi yana kuma abin nisan tura gaban rahamar mu sai ya ce wa man arada al-akhirata wanda kuma ya nufi lahira shi lahira yake so sai Allah ya ce wa sa'alaha sa'aha kuma ya yi aiki irin aikin da ake yi na zuwa lahira din na samun sakamako a lahira kaga kenan ashe ba mujarradin imani bane yake ba mutum kyakkyawan sakamako a lahira sai an yi aiki shi yasa a kullum zai ce innal ladina amanu sai ce wa amilu salihati innal ladina amanu wa amilu salihati saboda haka nan ma sai Ubangiji ya sake kawowa cewa lahiran nan dai ko kana santa to fa sai kai aiki irin nata yace wa man arada al-akhirata wanda yake son Allah ya bashi na karshe shine lahira dan wancan al-ajila yace na duniya sai yace wasa'alaha kuma ya tafiya gare ta mana ga neman lahira din sa'ayaha irin tafiyar da ake wajen neman lahira din mana amila amalaha alla'iqi biha bi aikata aikin da ya dace da samun ladan lahira wa huwa mu'minun ba aikin kane ba ya zama kuma yana da imani don in mutum yayi aikin lahirar ma in ba imani to babu sakamako a lahira to da sharadin kenan in an yi imani sai kuma hada da aiki mai kyau in an yi aiki mai kyau kuma sai ya haɗu da imani shi yasa sai Allah ya ce wa huwa mu'minun alhal yana da imani sai Allah ya ce fa ulaika kana sa'ihum mashkuran wa'annan tafiyar su da suka yi din tafiya ce a bar godiya a wajen Allah mana maqabulan sun yi tafiya karbabbiya musaban alaihi tafiyar da za a ba su lada shine wato gidan aljanna kullannumiddu
haula'i wa haula'i min adai rabbik amma kana da rabbika mahzura
انظر
كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا
Ubangiji yace kullun duk wayannan jama'a biyu masu neman duniya da masu neman lahira wayannan jama'a guda biyu wanda yake aiki dan ya samu rabon duniya kullun da mai yi dan ya samu rabon lahira Allah yace kullun dukkan su ko numidu zamu ƙara musu zamu ba su numidu haula'i wa haula'i zamu ba wayancan ma mu ba su min ata'i rabbika cikin abin da zamu ƙara din daga cikin kyautar Ubangijinka ma'ana mai neman lahirar ma a duniyar ma Allah zai iya ba shi mai neman lahirar ma Allah zai bashi a duniyar ma, tunda ai a kowa Allah ya rubuta masa abin da zai ci a gidan duniya. Saboda haka wanda aka rubuta masa abin da zai ci a duniya ya zama kuma idansa kam akan duniyar yake, ita kurin yake nema ba ruwansa da lahira, to Allah zai bashi iya kuma abin da yanka masa nan ba zai kara ba, ba zai rage masa ba. Sannan shi kuma wanda hankalinsa ma yana kan neman lahirar, duniyar ba ta dame shi ba, lahirar da yake so, to shi ma Allah zai bashi abin da yanka masa zai bashi a duniya din. Shi yasa Allah ya ce wato kullun numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wannan da wannan din kowa za mu kara mu bashi. Wa makana ata'u rabbika, kyautar ubangijin bata kasance ba mahzuran a barhanawa, duk wanda Allah yanka masa abu zai bashi, ba zai hana shi ba, Allah ba zai hana shi ba. Allah ya ce uzur ka faddalna ba'dhum ala ba'din, duba mana yaya muka fifita shashin su da shashi a wajen arziki, muka fifita shashi da shashi a wajen daraja, muka fifita shashi da shashi a wajen iyalai da sanuwa, muka fifita shashi da shashi a wajen wato ilimi, muka fifita shashi da shashi a wajen wato arziki da fada'aji. Allah ya ce amma duk da haka walil akhiratu akbar darajatin, su sani lahiran nan fa ita tafi girman daraja, wa akbar tabdilan ita kuma tafi girman falala. Kada falalan duniya ta dauke ka. Allah ya baka dukiya ne, ko ya baka mulki ne, ko ya baka arziki ne, ko ya baka zuriya ne, kada wannan ya dauki hankalinka. A'a, ka nemi falalan lahira, dan ta lahira ita ce akbar darajatin, ita ce kuma akbar tabdila, wato ita tafi girma a wajen Allah. Hayan bagil itina'u biha, saboda haka ya kamata mai hankali ya zama yafi damuwa da falalan ta, wato zai samu a lahira duna hako ma bayan wato falalan lahira, falalan duniya.
La taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fatagauda mazmuman maqula.
Allah ya ce to mun ba ku a duniya, kowa mun bashi arziki, sai Allah ya ce to la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara, kada wato ko nan ne ko na tsallake kada ka sanya wato abokin shirka da Allah. Fatagauda mazmuman makhzula, sai ka zauna a ƙarshen rayuwarka mazmuman kana abin zargi, makhzulan kana tababbe baka da mai taimaka maka, domin duk wanda ya riga ya mutu da shirka to aka ga shikenan, shekan ya riga ya tabe, ba za ka samu ko mai taimaka masa ba. Saboda haka Allah ya ce to kar kai haka, ka sanya Allah abu, ka sanya Allah abokin tarayya. Idan ka je lahira za ka zauna mazmuman kana zargin kanka, makazuna kuma wato kana tababbe.
Wadawai rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
Ubangiji ya ce wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah, ubangijinka yayi hukunci wato kada ka bauta ma kowa, kada ka yi wa bauta a kowa sai a shi shi kadai. Ubangiji ya yi umarni a yi masa bauta kuma a kadaita shi. Sannan ya sanya yi wa iyaye wato kyautatawa sai ya kuturna da bauta masa, domin cewa qada rabbuka, Allah ya yi hukunci, hukuncin da babu canji, babu kuma gogewa. Menene hukuncin Allah ta'budu illa iyyahu, kada ka saki bauta a kowa sai ga Allah shi shi kadai. Wa bil walidayni ihsanan, iyaye kuma a kyautata musu. Allah ya ce iyaye kuma wato a kyautata musu, shine wato Imam al-Qurtubi wajen tafsirin wannan aya a yake cewa waja'ala birral walidayni maqruna bidhalika, Allah sai ya gwama kadaita shi a wajen bauta da kuma kyautata wa iyaye a hade, kamar yadda yake fada a wani guri, a gode wa iyaye, a bauta masa kuma a gode wa iyaye. Yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, wato Allah ya yi hukunci cewa kada a bauta wa kowa sai shi shi kadai, sanan iyaye kuma a kyautata musu. Haka kuma a cikin suratul qumana yake cewa anishkurli wa liwalidayka, ka gode min kuma ka gode wa iyayenka ilayil masir. Haka na Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullahi a yana cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajal, shin a aiki kan wani aiki ne Allah ya fi so? Manzon Allah sai ya ce as-salatu ala waqtiha, sallah akan lokaci. Kuntu suma ayyu, nace sai wani aiki? Sai ya ce birrul walidaini, shine yi wa iyaye biyayya. Sai na sake tambayan, sai ya ce summa ayyu, sannan sai me? sai ce mu aljihadu fi sabilillah, sai jihadi dan daukaka addinin Allah. Fa akbar sallallahu alaihi wasallam Allah ba labari cewa annabi ral walidaini yiwa iyaye biyayya afdalul a'mali ba'da salati, shine aikin da Allah ya fi so bayan sallah. Duk da cewa matsayin sallan nan ga sauran ayyuka na addini birjik, amma sai manzon Allah ya ce yiwa iyaye biyayya, domin sallah wato ita ce mafi girman wato filoli daga cikin filolin wato addinin musulunci. Saboda haka a yiwa iyaye biyayya da kyautata musu wajibi ne. Ya zo a hadisi cewa hadisin Abdullahi bin Amr, manzo Allah sai yake cewa inna minal kaba'iri, yana daga cikin mafi girman zunubi da idan mutum ya mutu da shi sai Allah ya kona shi a wuta, shatamur rajulu walidayhi, mutum ya zagi iyayensa. Sahabban manzo Allah suka ce ya Rasulullahi wa hal yashtumur rajulu walidayhi, yanzu mutum ko zai iya zagin iyayensa? Amma Allah ya ce kwarai yasubbu rajulu aba rajuli, ai zai zagi uban wani, fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu, sai shi ma wancan ya zagi ubansa, ko kuma ya zagi uwar wani sai shi ma wancan ya zagi uwarsa. Kenan in ka fara ka zagi uban wani shi ma yanzu ya zagi naka uban, to yanzu kai kamar kai ka zagi ubanka da kanka, domin da baka zagi ubansa ba shi ba zai zagi naka ba. Haka kuma in ka zagi uwar wani shi ma ya zagi taka uwar, yanzu kamar kai ka zagi uwarka, domin da baka zagi uwarsa ba shi ma ba zai zagi taka ba. To shi sai manzon Allah ya ce mutum zai iya yi. Saba umarnin iyaye babbar musiba ce, kaba'ira ce. Saboda haka saba umarnin iyaye yana sabbaba wato shiga mutum gidan wuta. Imam Tirmidhi ya fitar daga hadisi daga sayyidina Umar yake cewa kana tahti imra'atun uhibbuha, akwai wata mata da take karkashi na wadda nake santa, wa kana abi yakrauha, ubanta kuma ni kuma mahaifina shi ko baya santa. Ina da mata ta ce wadda nake santa sosai, amma kuma mahaifina kuma baya santa. Mun gane ko? Saboda haka sai ya umurce ni da na saki wannan matar, sai na ki. Mun gane ko? Sai ya je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma shi sai na Umar din ne ya ce fa zakirtu, sai na ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana. Fa kala sai ya ce min ya Abdullahi, ya kai Abdullahi, talliq imra'ataka, ka saki matarka. Manzon Allah sai ya masa umarni, ruwayan annan samu dangane tsi asalin Abdullahi ne ya rawaito hadisi ya ce shi yana da matarsa da yake santa amma mahaifinsa baya so, mahaifinsa ya ce sake ta sai ya ki. To sai yana gane damuwa a fuskar mahaifinsa ya je gaya manzon Allah, sai manzon Allah ya ce masa ka saki matarka. Akwai wani ruwaya ma da shi kuma mahaifiyarsa ne ba ta son matar tasa, ta ce ya sake ta ya ki, ya sake ta ya ki. To daga ƙarshe dai sai ya je yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullahi ga matata muna zaune kuma tana kyautata mun, tana mun duk abin da ya dace na biyayya, amma mahaifiyata ta tsane ta, ta ce sai na sake ta, ni kuwa ina son matata. Manzo Allah ya ce to mahaifiyarka dai ita ce kofar shigarka aljanna, in ka ga dama ka tozarta kofar, in ka ga dama ka kula da ita. Sai manzo Allah ya masa shiru. To yanzu ya rage nasa ko ya je tunani, kenan ka ga iyaye ba abun wasa ba ne. In har iyaye suka ce ma duk da wani lokacin iyayen wani lokacin suna wuce gona da iri shiga wato hurumin da ba nasu ba, su dan tausayi ne suke wa ƴaƴansu, in sun ga mutum yana zaune yana hidima a iyalansa sai su ga kamar irin an mallake shi ne yana yin abu yana wuce gona da iri. Saboda haka sai su nemi raba shi da wani matar ba tare da tausaya wa matar, ita kuma tana da ƴaƴa tare da mijin ba, ko kuma a mijin hankalinsa yana kwanciya da ita yana zaune da ita, amma iyayen za su sai rabu da ita. To wannan ana samu lokacin iyayen wato su wuce gona da iri. To amma a yawa-yawan matsaloli yawanci zaka ga matan su suke rena iyayen mijin, to amma kun ba sa yadda in suna da wayo mijin ya gane. Saboda haka iyaye za su ta daukan bace re har wata ran su kasa juya ce dan ya saki mata, shi kuma sai kaga yana ganin kamar iyayen sun shiga hurumin da ba nasu ba, yana zaune da matarsa su ce ya sake ta. Abu Huraira, Imam Muslim ya fitar mana hadisi daga Abu Huraira, yana cewa wata ranar wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi, ni a cikin mutane kan wane ne ya fi haƙƙi na bashi kulawa manzon Allah ya ce masa mahaifiyarka sai yace saiwa sai yace sai mahaifiyarka yace saiwa yace sai mahaifiyarka sannan yace saiwa sai yace sai babanka to malamai suka ce wannan hadisin yana nuna wato girman soyayyar uwa da tausayinta akan da shi yasa Allah madaukakin sarki ita ma sai ya bata kaso uku daga cikin kaso hudu na wato soyayya da ya kamata da da hidima da ya kamata da yi musu wasu malaman kuma suka ce saboda wahalhalu da ta sha ne Allah kuma sai ya tausaya mata wahalan daukan ciki wahalan haihuwa da wahalan reno to wayannan wahalhalu uku sai aka bata daraja kashi uku sama da wato namiji to saboda haka iyaye lalle wato suna da girma Allah madaukakin sarki ya ce iyayen mutum ko da kafire ne wato lallai a ba su girman da ya dace da su amma in san maka ummi ka shi wa Allah shirka to nan kan wato karka biye musu annan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada hadisin Ali ibn Abi Talib yake cewa law alima Allah min al-uqi uquq shaykan arda'a min uffin da Allah yake cewa yake fada a mutum cewa kada ka gaya wa iyayenka kalmar uffi wala taqullahuma uffin wala tanharhuma da Allah ya ce kar ka yi wa iyayenka tsawa kar ka yi musu dili kar ka yi musu uffi wadansu malaman suka ce kamar ka ce ka kace baban ka yana maka magana kace masa ka shine uffi wasu suka ce murtike fuska da juyawa shine uffi wasu suka ce wato kamar Allah wadai ka gaya wa mahaifinka Allah wadai ko kuma wato kai masa tsawa yana maka magana kace ina zuwa kai diri kace ina zuwa da irin nuna bacin ran nan to wayannan kalmomin Allah ya fada yace kar ayi wa iyaye wala taqullahuma uffin wala tanharhuma kada kace musu uffi kada kace musu wato kar kai musu tsawa Allah yace wa sahibhuma fid dunya ma'rufan kai mu'amala da su da kyautatawa wayannan fa ana maganan inda ma iyayen kafire ne in ma iyayen kafire ne Allah ya ce wa sahibhuma fi dunya ma'rufan kai mu'amala da su a ginin duniya mu'amala da kyautatawa amma sai Allah ya ce wa in jahadaka in sun karfafe ka litushrika ma laysa laka bihi ilmun kai shirka cikin abin da baka da ilimi sa na karanta ayan ne me yace na'am a ina ce ku kamun gyara a farkon ayan ne ɗan ubangiji ya ce in sun karfafe ka sai kai shirka da su cikin abin da baka da ilimi suka ce ka gasa musu mushi sai ka dauko mushin ka fige ka gasa musu in za su ci suka ce sai ka ci sai ka ce ni Allah ya haranta min ko suka ce ka dafa musu giya sai ka dafa musu giya suka zo suka ce sai ka sha sai ka ce Allah ya haramta min dan dana ka ji sigan yayi ko baye ba sai ka ce Allah ya haramta min Allah ya ce falatu dihuma nan kan karkai musu biyayya ina za ka yi musu biyayya wa sahibu ma fi duniya ma'rufan a cikin hidimar duniya kai musu biyayya an ce in iyayen mutum suna cin mushi in ya dauko yana gyara musu in suna kallo kar ya zubar da yawo ya ta kunshi yawonsa ya ta kunshi yawonsa amma ba zai iya hadewa ba saboda wani mushin ya ta kunshewa ya tashi da dabara ya fita kamar zai yi wani abu ya je inda ba sa kallo ya zubar da yawo dan kare abin da zai bata musu rai duk da cewa abin da suke din sabon Allah ne amma shi din kare musu dan Allah ya ja kunnansa saboda haka girmama iyaye wajibi ne kuma su iyaye ko da kafire ne in ka saba musu Allah bai ya barin laifin su yawanci har a je lahira tun a duniya ake ba mutum wani kaso na sakamako na sabon iyaye haka kuma in kyautata musu ma kai in dai ka kyautata wa iyayenka tun a duniya Allah zai na baka wani sakamako iyaye ne aka ce ko sun mutu suna kabari idan da duk ka daga hannu kai musu addu'a to a ran nan sai Allah ya rauta maka a cikin nemanka balle kuma a ce suna raye wato ka mu'amalance su taimakawa ba kai abin da zai saba musu ba amma in saba musu kai to sai ka gani idan Allah ya maka nisan kwana kai ma sai ka ga abin da yayanka za su yi maka saboda haka yawanci in kaga yaya sun kan gari wa iyaye cewa ake to su ma kida iyayen sun kangare wa nasu iyayen sakamako Allah ya nuna musu tun daga gidan duniya. Saboda haka Allah ya ce in iyaye ne wato wala tanharhuma kada ana musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima. In har za a yi musu magana ana gaya musu magana mai karimci, ba a san in ana magana da iyaye a kalli cikin idanunsu. In mutum zai magana da iyayensa ba a so yana kallon cikin idanunsu. Yawai sun koyar da kansa wa kafir da kuma janaha zulli, to a tausasa musu murya kar a yi musu tsawa, sannan kuma kar a kalli cikin idanunsu, kuma ana tunanin kullum me zan yi ransu ya yi daɗi, me zan yi in faranta musu rai. Idan aikenka suka yi, ka lura da yanayin aiken da yanayin yadda suke da bukatar aiken, ka kawo musu shi a kan kari, kuma ka kawo musu shi wato irin yadda zai faranta musu rai. Saboda haka a su iyaye duk abin da mutum ya yi musu zai samu sakamakon sa tun a gidan duniya. Idan ya yi musu kyautatawa zai ga kyautatawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin Abdullahi bin Abbas, yake cewa man amsa murdiyan li walidayhi, duk wanda ya waye gari iyayensa sun yadda da shi, wa azbaha ya waye gari amsa wa azbaha ya dade kwana ya dade wayan gari, to wannan mutumi wato manzon Allah ya ce azbaha wa lahu babani maftuhani min aljanna, ya waye gari an bude masa kofofi guda biyu na gidan aljanna. Ranan nan uwarsa ta yadda da shi tana farin ciki da shi, mahaifinsa ya yadda da shi yana farin ciki da shi, to ranan Allah zai sa bude masa kofofin aljanna guda biyu, inda zai mutu sai a ce ya shiga ta duwar da ya ga dama. Idan kuma iyayen ɗaya ne, uwa ne kurin, sai a bude masa kofa daya, ko in uba ne kurin sai a bude masa kofa daya. Manzon Allah yake cewa idan kuma mutum ya waye gari wato iyayensa suna fushi da shi, ya wuni suna fushi da shi, ya waye gari, to wannan ya waye gari an bude masa kofofi guda biyu na gidan wuta, ya shiga tuwar da ya ga dama. In iyayen ɗaya ne za a bude masa kofa da yin, kuma iyayen biyu ne za a bude masa kofofi guda biyu. Sai wani mutum a gurin ya ce ya Rasulullahi wa in zalamnahu, wato ko taushi kenan wannan ya yanke hadisin. To shi ne manzon Allah ya ce in dai mutum iyaye ya tsaya musu hidima, to shi ma kuma Allah yana sawa shi ma sai Allah ya tashi wani ya masa hidima, ko Allah bai bashi ɗa ba, sai Allah ya hore a zuriyar wani kuma ya zo ya yi masa hidima. Idan kuma ya haince iyayensa, shi ma sai Allah ya tasa wani a cikin zuriyarsa ya zo ya haince shi. Saboda haka iyaye abin girmamawa ne, idan an girmama su an musu hidima, to lallai mutum Allah zai ba sakamako tun a gidan duniyan nan, kuma kafin ya je hada babban sakamako wato a lahira. Idan kuma ya saba musu tun a gidan duniya, shi ma Allah zai hada shi da nasa wato kafin ya je hada wato azaba a gidan lahira. Shi yasa yake cewa wa qadara rabbuka, ubangijinka yayi hukunci, Allah ta'budu illa iyyahu, kada a bauta wa kowa sai shi kadai, wa bil walidayni ihsanan, iyaye kuma a kyautata musu, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, idan Allah ta'ala ya raya maka ɗaya daga cikin iyayenka ya riski girma a gabanka, au kilahuma, ko duka iyaye guda biyun suka riski shekarun girma, to fala taqul lahuma uffin, kar ka gaya musu mummunan magana da za ta bata musu rai, wala tanharhuma, kar kai musu tsawa, wa qul lahuma qawlan karima, ka gaya musu magana wadda take mai kyau, magana cikin taushi, magana wato ta karimci, wa kafir lahuma janaha zulli
min arrahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
Ubangiji yace wa kafir lahuma janaha zulli, ka tausasa kuyubinka, ka tausasa musu wato kuyubinka, ma'ana wato alanna lahuma janibaka, wato ka tausasa musu, ka rika taimaka musu, kana damfaran su a wajen magana da taimako. Inda safa zaka fita, ka tabbata ka zo ka gaishe shi, ka ce to zan fita gurin neman abinci, ko zan fita gurin aiki, ko zan tafi gona, ayi mana addu'a, shikenan ka fita. Inda abinda zaka masa gyara a ɗakin sa kai masa, in Allah ya jarabe da rashin lafiya da yayi bawli a gun kwanciyar sa, ka dauke shi ka wanke masa, ka gyara masa, ka fesa masa turare, ka share masa ɗakin, ka ga masa abin karyawar sa, ka kama hanya ka tafi neman abincinka. In mahaifiya ne, inda mai mata, ka zo ka gaishe ta, ka zauna ka dan huta, ka ɗebe mata kewa, ba a tsatsaye kamar mai daukan wuta ba, ka zo ka ɗebe mata kewa, ka faranta mata rai, ka ce zan tafi gurin nema, ko zan tafi kasuwa, ko zan tafi gurin aiki, ko zan tafi gona, ko zan fita gurin makaranta gurin yara, ka gaya mata, taimaka addu'a ta alkhairi, ka kama hanya ka fita. Nan da ka dawo a gurin noman ka ko a gurin aiki, ka shiga tukun ka ga halin da suke ciki, ka shiga ka ga halin da suke ciki, kar ka zama irin mutanen da sai iyayen sun yi jaje kafin su zo su gansu. Allah ya ce ku tausasa musu gefan ku na tausasawa, wato waqul rabbirhum ko waqul ku riga cewa rabbirhum kamar rabbiyani sagira. Allah ka ji kansu ka tausasa musu kamar da ni ma suka ji kaina suka tausasa min ina yaro. Rabbukum a'lamu bima fi sunfusikum. Ka karanta? Allah ya ce rabbukum.
Rabbukum ban karanta. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum inda kunu salihina fa innahu kana lilawabina ghafura.
Na'am. Ubangiji ya ce rabbukum. Ubangijinku da yake jan hankalinku yake nuna muku matsayin iyaye. Yake kuma wato nusar da ku wajen yi wa iyaye biyayya da tausasa muku. A alamu bima fi nufusikum, Allah ya fi kowa sanin abin da yake zukatanku, ya fi sanin abin da kuka koye. Suwaye masu yi wa iyaye kyautatawa, suwaye masu saba wa iyaye? In takunu salihina, in kun zama mutanen kirki masu yi wa Allah biyayya, masu yi wa iyaye kuma wato kyautatawa, fa innahu kana lil awabina ghafura, lalle Ubangiji mai gafara ne ga mutanen da suke komawa zuwa gare shi da da'a, su ne al-awabin ar-raji'ina ila ta'ati, masu komawa zuwa ga yiwa Allah da'a. Ghafuran, Allah kuma yana wato gafara ga duk wanda da ya kuskure, yanzu kuma sai ya ji an jawo hankalinsa akan kyautata wa iyaye, sai ya je kyautata musu, to Allah zai gafarta masa. Amma wanda ya doge wato ya kunnan uwar shego bisa gargadin da Ubangiji ya masa, wannan kuma zai samu Ubangiji da sakamakon da ya dace da shi. Kuma saboda lokaci za mu tsaya a nan, abinda mu karanta daidai, muna roƙo Allah ya karɓa mana, ya ba mu lada, abinda mu kuskure Allah ya yafe mana.